a wannan masallaci mai albarka, masallacin ƙofar hakimin Doma Jeka da Fari da ke nan fadar jihar Gombe. To a yau 25 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta zo daidai da 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Yau rana ce wadda za a rufe wannan tafsiri wadda malaminmu, jagoranmu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake gabatarwa a wannan gari mai albarka, garin Gombe, fadar jihar Gombe, kuma cikin jihar Gombe. Wannan tafsiri da malam yake gabatarwa yau kimanin shekaru 24 kenan, tun 1998 malam yake kai komo zuwa Gombe domin gabatar da wannan majalisi. Wannan ba karamin abu bane, mun san cewa idan muka yi dubi a duk malaman da muke da su a Najeriya, babu wanda ya dauki tsawon lokaci a majalisi guda, ya dauki wannan tsawon shekarun yana kai komo kuma bai gajiya ba, kuma bai taba cewa zai fasa ba. Malamuna addu'a, Allah ya saka maka da mafificin alkhairi, ya kuma sanya a mizani, ya sanya ka da mu duka a cikin Jannatul Firdaus. To ba tare da daukar lokaci mai tsayi ba, za mu kira Alaramma Ibrahim Abdulrashid, wanda shima jajirtacce ne, yana nasa kokarin wajen ganin cewa shima bai yi kasa a gwiwa ba wajen zuwa kowace shekara, yana zuwa ana gabatar da wannan aikin alkhairi tare da shi. To za mu gayyace shi domin ya karanto mana kaɗan daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma. Akramakallah Alaramma Ibrahim Abdulrashid, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Alhamdulillah, mun saurari karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Alaramma Ibrahim Abdulrashid. Allah ya sa baɗima za mu sake jin wannan ƙira'a mai zaƙi daga bakin wannan bawan Allah Alaramma Ibrahim Abdurrashid. Gaskiya jikina sai da ya sanyi sai da naji ma dai na gagara. To mai jawabi na gaba zamu kira shugaban da Awa Relief Organization ta nan jihar Gombe Dr. Muhammad Lawan wadda jajirtacce ne kuma ana gwagwarmaya a ga cewa an taimaki addinin Allah an taimaki bayin Allah mun ga irin abubuwa da wannan committee na da'awa Relief Organization suke gudanarwa kama daga aikin tafsiri zuwa taimakon marayu gajeyu sabbin musulunta da dai sauran al'umma to muna addu'a Allah ya amsa wannan aiki da wayannan bayin Allah da dukkanin mu muke gudanarwa wanda na san yana samun gudumawa mai karfi sosai daga sauran yan committee irin su Alhaji Mai Gari da irin su da Takolo da sauran jajirtaccun yan committee na da'awa Relief Organization muna addu'a Allah ya musu sakayya daktar bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله to muna yi wa Allah tabaraka wataala godiya da ya hada mu a wannan rana a kuma wannan wuri mai albarka inda bi ko ina albarka da tsarki a duniya shine ɗaya daga cikin dakunan Allah ba dan wani abu sai dan gabatar da wato rufe tafsir na wannan shekara ta shekara 1443 idan mun yi tunani za mu ga cewa kaman jiya ne ko shekaran jiya aka fara gabatar da tafsir din nan amma sai gashi yau an zo rufewa ko da yake dai al'adance an saba rufewa 27 ga wata to saboda wasu larurai aga cewa bana za a rufe 25 ga wata to Allah sanya alkhairi to da farko muna miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato da ya bamu daman wato gudanar da wannan tafsiri na wannan shekara sai kuma godiya ga shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar yau shekaru 24 kenan ake gabatar da wannan tafsiri tsawon shekaru 24 tun ana wancan masallaci na kudu har Allah ya sa aka samu aka zo wannan masallaci kuma malamin yana ci gaba da zuwa bai gajiya ba to kuma yanda da yake karantar da mu yake wannan tafsiri insha Allah muna fata ya ci gaba da haka ya dore asalin tafsiri mai cikakken bayani ba tafsiri na wannan zai da gaggawa ba kamar yadda Allah ya faɗa ne wanda muna ganin da insha Allah nan zuwa wasu shekaru 24 din ila sauki na'am na'am to ina ga zan fara da ita wannan majalisa ta da'awa Relief Organization kamar yadda aka sani wannan committee ya fara ne a sanadiyan shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa din wanda wata bayar Allah ta musulunta aka samu dan matsaloli aka nada committee domin kula da ita daga nan abin ya ci gaba da tafiya har halin da muke ciki yanzu ayyukan su ne kamar haka akwai fita da'awa akwai gudanar da azuzzuka da muhadarori akwai gudanar tafsirai tafsiri a watan Ramadan a cikin wannan gari na Gombe da kuma sauran garuruwa da dama a wuraren da ake tura malamai su je su yi tafsiri sannan akwai tarurruka na karawa juna ilimi akwai gudanar da wato makaranta ta musamman wanda take ta shafi sabbin musulunta maza da mata duk wanda suka musulunta akwai makaranta da take kula da su ta ake karantar da su akwai makarantoci makarantu da muke da su na islamiyya wanda suke na mata da yara duk ana gudanar da su a ƙarshen wannan majalisa sannan akwai wata makaranta musamman wanda ake koyar da ilimin bible ga wanda malai yake bayani muna da kwararru a wannan bangare din wanda wasu daga cikin su ma tsofin pastoci ne Allah ya musu gadar dogo suka musulunta wanda suna koyar da mu yanda a bible yake sannan daga ciki akwai gudanar da wato makaranta ta koyar da sana'a masu waɗanda suka musulunta da marayu ana koyar da su sana'a domin su samu dogaro da kansu sannan akwai ƙari da muka samu na babbar makaranta wadda take ƙarƙashin wannan majalisar ta da'awa makaranta ce babbar makaranta ta kiwon lafiya wanda aka sanar da suna Fountain College of Health Sciences and Technology ita ma tana ƙarƙashin wannan majalisa ta da'awa na daga cikin manyan ci gaba da muka samu sannan akwai ayyuka na yau da gobe na taimakawa al'umma na hizba sannan akwai ayyuka kuma wanda yake na ɓangaren mata wanda duk abin da ya shafi ɓangaren ya shafi mata su suke gudanarwa wanda ya shafi karantarwa ya shafi wankan gawa da makamantansu sannan akwai kuma ayyuka na jin ƙai waɗannan ayyuka na jin ƙai sun shafi ɓangarori kamar guda huɗu ko fiye da haka na farko dai shine kula da marayu ana da marayu a gidan marayu da kuma marayu da suke cikin gari wanda yau shekara 11 kenan da kama gidan marayu kuma ana kula da waɗanda suke cikinsa 100 bisa 100 sai kula da waɗanda suka musulunta sai kuma na uku taimakawa marasa ƙarfi sai na hudu taimakawa masu neman taimakon gaggawa wanda ofishin da'awa ya kasance kamar wato a ofishin na hukuma ko kace a police station wanda daga safiya har dare ana aiki a ofishin nan matafiya ana taimaka musu wanda yake ya bata ko ya samu wani muskila kawai sai a ga dan a caba ya kawo shi ko ya kawo ta ko mai nafe ya kawo cewa wannan yana cikin damuwa a taimaka masa mata da ake musu musamman ƴan mata auren dole idan sun zo wata rana ta zo daga Sokoto wata daga Kano wata daga wurare da dama saboda irin yadda suka saba na gudun auren dole da sun zo sun yi bayani ma ko dan a caba ko mai mashin kawai sai a ce a kawo da'awa kai hatta in ga mutum yana gararan ba wani mai dan tabin hankali wani haka haka sai a ce a kawo da'awa yau an kawo ba ɗaya ba ba biyu ba irin wannan sai mu yi kokarin da zamu ga an kai shi asibiti ko makamantansu akwai wanda ta zo da irin wannan haka da tabin hankalin muka zaunar da ita sai muka kai ta har aka sa committee aka kai ta har garin su a Zamfara state to duk irin wannan ana taimakawa to sai bayani a game da waɗanda suka musulunta a wannan Ramadan da muke ciki an samu maza 11 da suka musulunta an samu mata 22 jimilla 33 domin wanda suke musulunta din ba wanda suke zuwa masallaci kawai bane akwai wanda suke zuwa ofisin musulunta da safe ko da rana sannan idan an hada jimla waɗanda suka musulunta daga Ramadan na bara zuwa Ramadan na bana an samu maza 62 mata 99 jimilla wanda suka musulunta a wannan shekaran 161 wannan muna magana wanda suka zo su Gombe suka musulunta kenan ko kuma ƴan cikin Gombe suka musulunta ba a magana wanda suka musulunta a ƙauyuka wanda an fita da'awa ko kuma branch mu na ƙauyuka na ƙananan komi wanda suke musulunta a waɗannan wurare din to jimillan waɗanda suka musulunta maza da mata wato an hada da na Ramadan na bana kenan shine maza 73 mata 121 wanda ya zama 184 kenan sannan wadanda suke adadin wadanda suke karkashin kulawan da'awa wasu suna gidan iyayensu wanda suke su ne mafi akalanci wasu kuma suna wani waje daban amma wanda suke karkashin da'awa na kula da su 100% su ne akwai maza 17 akwai mata 75 har da wadanda suka musulunta a Ramadan din nan so wadannan 75 suna karkashin da'awa kuma wanda suke sun hada da akwai zaurawa akwai ƴan mata wanda gaba ɗayansu suna jiran Allah ya kawo rijal wadanda suka amfana a wannan watan wata da kayan abinci da dinkin sallah wadanda suka musulunta su 78 aka ba musu kayan dinki kayan sallah da kayan abincin na Ramadan sannan marayu wadanda aka taimaka musu da abinci da kayan sallah wanda zan yi amfani da wannan dama sanar da al'umma cewa mun canja salon da aka saba yan shekarun da suka wuce na tara su a wannan masallaci a ba su wannan abin da ya saukaka saboda ya kasance wanda muka musu rijista kamar da malam ya faɗa ita nanatawa 713 to amma idan an zo masallacin nan zaka tarar mutane sun fi 2000 sun haɗu da wanda suka wanda wani ya zo wuce ma zai tsaya a wajen to mun ga cewa kamar bara an samu matsala sosai wanda abin da ake aka samu za a bayar din bai isa ma masu kati maballantana ko dan suka zo suna sun yi layin su zuma na marasa kati to ƙarshe aka dinga hayaniya abin da ake bukata ba a samu ba to sai muka ga mu koma hanyar mu ta da shine tunda suna da rijista mun san gidajensu a dinga bi gida-gida ana kai musu dama mun dauki wanda za mu muke ga za mu iya ne marayu da suke cikin gombe Allah ne san yawansu to wannan 713 su ne mu ga za mu iya kokarin mu cewa mun taimaka musu da abin da ya saukaka kamar yadda malam yake bayani cewa shine a ba su kayan sallah a ba su abincin Ramadan sannan kuma a cikin watanni 14 ana taimaka musu na bangarori guda uku shine ilimi da kiwon lafiya da kuma abinci to waɗannan su ne muka ɗauka wanda a yanzu haka ana kan wannan zagayawa ana raba musu din amma lissafin da muka yi saboda kowa zai iya tuna zai iya ganin cewa taimako da ake samu aka samu a bana bai kai kamar sauran shekaru ba to mun dai kiyasta dai za a samu kamar 550 waɗanda za a kai musu gidajensu sai dai muna fatan a ci gaba da kawo taimako din ko da ma bayan an rufe tafsir kamar yanzu a yau din akwai su kawo taimako kuma insha Allah za a riskarwa su waɗannan marayu din so muna tsammanin adadin zai wuce 550 ko ma ya kai 713 din sannan marasa ƙarfi da aka taimakawa da abinci ko kuma kayan sallah a cikin wannan watan Ramadan an taimakawa mutane 115 wanda sun zo ta hanyar office sannan a shekarar da ta wuce bangaren aure su waɗanda sabbin musulunta an aurar da mata guda 15 kacal don a bara mun ce muna da 70 to bari muna da 75 mata to amma cikin 70 din nan wanda Allah ya fatahi suka samu aure su 15 ne to kaga har yanzu dai muna nan muna jiran rijal kuma rijal din suna nan sun yi fitowa muna fatan Allah ya tunkudo su sannan daga cikin kwamitocin mu akwai kwamitin sulhu wannan kwamitin sulhu yana sulhu ta wannan bangarori misali tsakanin sabbin musulunta tsakanin su da mazajen su matsalar da ya shafi marayu matsalar da ya shafi harkar kudi matsalar filaye matsala tsakanin membobin da'awa ko matsalar da ya shafi tsakanin yan uwa a ce wa da ƙani ko ya da ƙama an samu matsala da kuma tsakanin makwabta to wannan duk akan bi wannan kadun su a wannan kwamiti namu na sulhu wanda ya shafi lauyoyi alƙalai da malamai to a shekarar da ta wuce an saurari ƙararraki guda 412 a cikin su an warware 345 an tura 15 kotu waɗanda kuma ba a kammala su ba su 52 don suna aikin su a asaba da lahadi na kowane sati wani lokaci kuma suka tsallake ma idan an samu wani kes na musamman to waɗannan ayyuka da aka yi ko ake gudanarwa tsawon shekara a dai abin da aka kashe a bara an kashe wato daga Ramadan zuwa Sha'ban an kashe 17,028,660 abin da aka samu kuma a kashe a wannan shekarar kenan sai matsaloli kamar yadda muka dinga maimaitawa shekara da shekaru har yau ba mu samu wannan biyan bukata ba amma muna fatan Allah turo mana waɗanda za su share mana hawaye na waɗannan matsalolin na farko dai shine rashin wadatattun kuɗaɗen gudanarwa domin waɗannan ayyuka na jin ƙai idan an yi tunawa kamar a bariya waccan ne kafin corona mun yi budget ya ga kusan 50 million da son samu a samu wannan inda ana so a taimaka din to amma ba a samu har kamar haka din ba to sai na biyu fita da ake yi da awa muna buƙatan a samu mota pickup wato Hilux wanda za ta dinga shiga lunguna domin da'awa sannan muna buƙatan mashina shi ma na fita da'awa yanzu kusan duk waɗanda suke zuwa da'awa da muka yi lissafin nan da kansu suke zuwa saboda musulunci ya ba su sha'awa su zo su musulunta me kake zato kuma idan an ji an tallata musu wannan aiki duk da hakan dai akwai bayan Allah da suke fita kowane sati kowane za su suna fita da'awa waɗanda suna buƙatar mashina saboda wannan gudanar da wannan aiki din to alhamdulillah an fara dai amsa kiranmu akwai Alhaji Anas Adamu wanda aka san da Anas Lubel dab da azumin nan ya bada ya kawo mana mashin guda ɗaya sabo fil bajaj domin wannan harka na da'awa Allah ya saka masa alkhairi to muna fatan Allah turo mana irinsa sannan muna buƙatan kuma school bus ta gidan marayu marayun da suke cikin gidan marayu ana kai su makaranta ne ana dawo da su to bus da suke tafiya da ita kusan kullum yau tana gareji gobe tana gareji to da za a so a samu wacce take mai inganci da za ta dinga kai su a makaranta ba ta da wani matsala ba to kusan dai a takaice wannan shine dan jawabi da zan yi a wannan karo amma kafin na rufe yana da kyau mu miƙa godiya ga bayan Allah da suke taimaka mana ba lalle kawai a Ramadan ba a kowane lokaci a cikin shekara guda sukan taimaka mana daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci daga cikin wanda za mu miƙa godiya ta musamman na farko shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin shine mu'assis na wannan tafiya gaba ɗaya muna masa fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi sannan sai Allah rahma Ibrahim Abdulrashid da kuma ita jagora malama Ruqayya Abbas matan shi Sheikh Ibrahim Aminu Ibrahim Daurawa wanda yanda yake kokari wajen fadakar da maza haka ita ma take ba ta gudumawa wajen fadakar da iyayenmu mata ita ma Allah ya saka mata da alkhairi sai akwai Dr. Isa Ali Fantani Honorable Minister of Communication shi ma yana taimaka mana daidai gwargwado Allah ya saka da alkhairi sannan His Excellency the Governor Gombe State Alhaji Muhammadu Inuwaya shi ma Allah ya saka masa alkhairi saboda irin tasa gudumawa da yake bayarwa Alhaji Muhammadu Ali Kumo shi ma yana taimakawa Honorable Aishatu Jibir Dukku Member National Assembly wanda kowa ya ji irin gudunma da take bayarwa ba ƙaramin gudunmawa ba daga ta fara masallaci na Juma'a da ta gina mana a gidan marayu Allah saka mu da alkhairi akwai Alhaji Alhassa mai wake akwai gidauniyar Ramadan a Sha'ban ko Rajab ana meeting yan uwa kowa ya kawo taimako domin gudanar da wannan Ramadan tafsirin Ramadan da ayyukan Ramadan wanda wannan taimako yana taimakawa sosai wajen gyare-gyaren sifigu da wayarin da sauransu. Sannan Alhaji Dr. Bala Bello Tinker Point shi ma muna miƙa godiya Allah saka masa alkhairi mai masaukin baki. Sannan ga Garba akwai injiniya Abdullahi wanda na taimakawa da transport na su waɗanda suka musulunta, akwai waɗanda suke nesa, suna nesa in sun zo makaranta za mu ba su kuɗin transport na zuwa da na dawowa a wannan makaranta ɗin. To yana daga cikin wanda suka ɗauki ɗawainiyar ba da wannan kuɗin transport ɗin, yakan ba da shi na wata shida ko ba na shekara. Alhaji Abubakar Habu Mu'azu yana cikin masu taimakawa, akwai AA Rano yana taimakawa shi ke ɗaukar ma a sawa suna TV, akwai Dr. Abubakar Ali Gombe, Honorable Usman Bayero na faɗa, Injiniya Ɗayaru Sa'idu da Her Excellency Hajiya Adamu Ibrahim Hassan Dan Gombo har yanzu tana nan tana taimakawa gidan marayu. Sannan akwai Honorable Shehu Abubakar Durbi, akwai Her Excellency Hajiya Asma'u Inuwai Haya matan gwamna mai ci, ita ma tana taimakawa gidan marayu. Sannan akwai wani bawan Allah wanda yake ɗaukar nauyin malamai guda hudu wanda suke fita da'awa, kowane wata yana turo musu kuɗi domin wannan aiki, Allah ya saka musu alkhairi. Sannan akwai wani bawan Allah Alhaji Hamza Director wanda duk lokacin da za a fita da'awa yana da gidan biredi ne, to sai ya alkawari in dai za a fita za a karɓi biredi kawai. To biredi ne kan dumbula mana biredi mai yawan gaske wanda in mun je mutanen kawai ma muna raba musu biredi bayan mun ci mun goshi, Allah ya saka da alkhairi. Akwai kuma Alheri Bread, su ma suna kawo biredi a gidan marayu kowane sati, za su kawo biredi mai yawa kowane sati wanda za su ɗau kwanaki suna ci. Sannan akwai wani bawan Allah wanda yakan kawo kayan abinci gidan marayu kowane bayan wata uku, zai kawo abinci mai yawa, masara, shinkafa, abinnan gari, mangyaɗa, shi ma Allah saka masa alkhairi kowane bayan wata uku yana kawo. Akwai Professor Usman Al-Elabati, Provost na Gumusai Nubasi, akwai Professor Sadiq BC na Gumusai Nubasi, akwai Professor Sadiq Umar Abubakar. Sai kuma a alumance babu kaman wato musulmai na FCE wanda sun haɗa kansu tun lokacin da malami magana dubu-dubu har yanzu suke taimakawa, sun haɗa kansu sai dai su dunkulo check kawai su kawo mana. A shekara mukan samu kusan sama da miliyan ɗaya a FCE, Allah ya saka musu alkhairi. Akwai 'yan uwa da suke aiki a gidan rediyon Gombe, a gidan rediyon talabijin na Gombe, da kuma wasu ma'aikata a Gombe local government su ma suna turowa, ana yankewa albashi suna turowa kowane wata su ma, Allah ya saka musu alkhairi. Akwai Islam Medical Association a Gombe, yankin Gombe State, Gombe State branch su ma sukan taimaka. Akwai masu turowa ta hanyar account daga garuruwa daban-daban, Kano, Kaduna, Zaria, Abuja, Jos, Maiduguri da sauransu. To sai dai kawai mu dinga ganin alert shekara guda ana ganin alert, ba ranar da ba za a ga alert ba, Allah ya saka musu alkhairi. Sannan ba za mu karkare ba tare da mun miƙa godiya ga ESCO members ba, wanda su ne jagorori na tafiyan wannan da'awa. Duk abin da aka shirya wanda ya gudana, ya gudana ƙarƙashin tsarawan ESCO, ba dare ba rana suna wannan nasu ƙoƙari, Allah ya saka musu alkhairi. Sai rundunar Hizba, ga kuma ɓangaren su mata, da kuma ma'aikatanmu na gidan marayu da na gidan Darussalam da malaman makarantunmu da sauran membobi gaba ɗaya, muna musu fatan alkhairi. Shi malamin kurame shi ma muna musu fatan alkhairi, don ba ƙaramin gudunmawa yake ba rawa ba. Ko a wancan satin ya ce a wannan abun da yake na wanda yake haka da yake hannu ɗin nan, ya musuluntar da wani a can wata jiya ne kam, ko ƙasa ne? A ƙasan Kamaru ne. Masu sauraron nan iyaji yana ji, sai aka haɗa shi da shi a waya, YouTube, a ta hanyar YouTube ya musuluntar da shi a Kamaru. Allah ya saka masa alkhairi. sannan akwai bayan Allah da suka bada gida wanda malam ya fada wannan baiwar Allah ta bada gida waqafi mamijinta wannan bayan Allah da ya bada katafarin gida al-injin Abdullahi waqafi ga mahaifansa to Allah saka mu alkhairi sannan sai hukumomin tsaro wanda suna nan a koda yaushe suna taimakawa hatta akwai hukumomin tsaro suke zuwa lokacin da ake tahajjud suna kekewa a gefe-gefe nan don su kare masu tahajjud Allah saka mu alkhairi yan jaridu muna miƙa godiya Allah saka da alkhairi da kuma yan jaridu na zamani yan social media tun da kaga ta hanyar su ne har aka yada musulunci yanzu har a Kamaru kuma ana sauraron mu ko ina a duniya a yau din nan wani ya kawo taimako daga ƙasar Belgium ya turo kawai muka gani muka ga alert daga ƙasar Belgium kaga duniya ta dawo a dunkule to wannan aikin yan social media ne Allah saka mu da alkhairi sannan da ƙarshe muna miƙa godiya da yabo ga sauran al'umma gaba daya waɗanda lokaci ba zai ba mu damar wato mu ambace su ba wanda lokaci ba zai ba mu damar mu ambace su ba saboda in mun ta za mu yi ta'ammato din lokaci ba zai ƙare ba sannan har yanzu dai ba za mu gushe ba babban malaminmu Sheikh Muhammad Bello Doma wanda tuntuni shine ta da mu ya assasa aka samu wannan karfafawa har ma muka gayyato shi malam din aka ci gaba da tafsiri shi malam saka mana alkhairi sannan muna miƙa godiya da kuma saboda gudumawa da kuma goyon baya 100% da shi hakimin Doma yake ba mu a dukkan wasu program da muke yi hakimin muna miƙa godiya Allah saka da alkhairi to da ƙarshe muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah saka da alkhairi sannan an yi batun shi kamar Sheikh Grand Kadi Allah ji kansa muna fatan dawa malam zai zo shi addu'a ta musamman ga su irin su Sheikh Grand Kadi da sauran bayan Allah musamman Petro tsimmu da suka Allah musu rasuwa muna fatan Allah ya ji kansu ko malam zai zo ya dan yi jawabi akai kuma ya musu addu'a da Allah ya ji kansu akwai bayan Allah da suke neman addu'o'i na rashin lafiya marasa lafiya da kuma ta'aziyya da sauransu insha Allah muna gani a cikawa malam zai zo ya ambace su Allah ya saka mana alkhairi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah
Alhamdulillah an saurari jawabi daga bakin shugaban committee na da'awa relief organization na Gombe wadda shine Dr. Muhammad Lawan kuma ba ya riga da yayi duk jawaban da suka kamata babu lokacin da za a sake nana ta abun da ya faɗa to yayin da shugaba yake jawabi mun samu isowar Malam Daud ɗaya daga cikin malamanmu a nan jihar Gombe sannan kuma sai Malam Aliwe Ibrahim wanda gashi nan tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa suna gaisawa shi ma ya iso a yayin da shi shugaba yake jawabi to a wannan gaba za mu saurari nasiha ne daga Sheikhul Mufassir kamar yadda babanmu tsohon Grand Kadi na jihar Gombe Alhaji Usman Baba Liman yake fadi shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wadda mun kwashi kusan wata guda muna ragargazar romo daga tarin ilimi da Allah ya wannan bawon Allah kuma na tabbata za mu iya cewa jihar Gombe mun fi amfanuwa da shi fiye da wato garinsa jihar Kano na tabbata al'umma za su yadda da magana da na faɗa malam muna godiya sannan a yayin da muke kokarin gabatar da malam ɗaya daga cikin malamin namu ya sake isowa wato malam Adamu Nijar shi ma malamin mu ne kuma ɗaya daga cikin aminai na babban malamin mu haka maka Allah a wannan gaba zamu miƙa abun magana domin gabatar da nasiha daga gare ka haka maka Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan رمضان Hijira 1443 26 ga watan 4 2022 Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu tsawon waɗannan shekaru 24 tun daga 1998 shine shekara da aka fara gudanar da wannan tafsiri ba shine shekara da nazo Gombe ba nazo Gombe 97 lokacin an gayyace ni ne walima ta ɗaya daga cikin ƴan uwa da suka yi aure to a lokacin ba waya kuma ma ba wanda yake da mota to abinda aka yi shine an yi kokari an aika wasiƙa ta same ni cewa ana gayyata ta zuwa garin Gombe da sa hannun malam baba da Alhaji Abubakar mai gari da kuma Muhammad Kabir suna gayyata ta zuwa Gombe to da aka na hawo mota wannan da ake hawa din nan daga tasha doguwan nan yawa aka cillo aka zo tasha aka sauka da aka sauka a tasha saboda haka nace ina neman unguwar jeka da fari layi kaza to da aka nemi wani dan tabu kaji ya goyo ni a baya da kai ni shagon malam baba nan kafin a kai gidan Alhassan ne wai Allah yanzu ina tuna gurin lokacin da akwai kwari da ake gangarawa to nan na fara sauka wannan shagon na malam baba dan gadan mai alewa yau ba gadan mai alewa sosai kuwa to alhamdulillah daga nan ne sai muka tattauna cewa ana bukatar lalle in zo domin a gabatar da karatu na ce to lalle akwai wasu malamai da duk abin da zan yi na kai shawara da su saboda shekarunsu da iliminsu da kuma irin shawarori da suke bawa masu kyau suka ce waye na ce da Dr. Ahmad Bamba da Dr. Aminu Din Abubakar da kuma Sheikh Abdul Wahab saboda haka suka yi kwamiti daga nan suka je suka sami waɗannan manyan malamai a lokacin Dr. Aminu Din Abubakar ne ba a samu ba amma an samu an zo na da Dr. Ahmad da kuma Sheikh Abdul Wahab daga nan ya ce to ba matsala a lokacin kuma ina gabatar da tafsiri a Maiduguri ne a gwange layin tanki kofar masallacin Alhaji Gambo wanda suka san Maiduguri Alhaji Gambo ne a gobe san layi wannan kuma ya fara ne daga 94-96 a 93-94-96 shekara uku na ina zuwa wato Maiduguri sannan daga inda nake tafsirin kuma ina masauki na kuma yana bulukuci kasuwa daidai layin iya ko so shi ma akwai wani malam Hassan shi ma dan kabu-kabu shi yake zuwa ya dauke ni bayan an sha ruwa shi mu can a yi tafsir kuma an gama sai ya dawo da ni kamar karfe 10 na dare to daga nan sai na ba mutanen Maiduguri hakuri cewa zan dawo Gombe kundin tarihin yadda zuwa na Gombe ya fara to da muka zo shekarar da muka zo sai aka ta kokarin samun masauki to sai lokacin abin nan ya dawo ina jin lokacin ne abin ya dawo daga jami'a shi malam Sheikh Bello Doma da ko wani inda ya uwarsa ko kanwarsa take aure idan wannan mai sunansa dan me nake saboda sai musu magana aka ba ni cikin rumbu a matsayin ne masauki na lokacin ana abin nan a can sannan kuma inda muke karatu akwai Ibrahim Farmers ina ba ta tuno ne shekara 20 da ke tunowa in akwai inda ne abin da tsallake wani sai a tsira akwai Ibrahim Farmers Ibrahim Farmers dan uwan shi Malam Bello Doma akwai gidansa a can gaba nan ne muke yin karatu kuma da yamma to akwai kwari nan ka wuce wancan masallaci sai an gangara an yi haka a gisa mai da cikin shi ba to ta cikin wannan kwarin muke bi idan shi Alhaji Ibrahim Farmasi yana nan yana da wata mota a Kalin shi yake dauko ne kawo ni tafsirin kai in baya nan kuma akwai mutum biyu da suke za su dauko ni da mashin din su sai su kawo ni da yamma kuma wanda yake zagaye da ni a gari ya nuna mun namun gari da wayewaye shine Dr. Isa Ali Fantaza kuma zai zo bayan azahara ya dauke ni a babur ɗinsa Vespa ya ta yawo a gari gacan na ita ce unguwa kaza na ita ce unguwa kaza na ita ce unguwa kaza idan mun gama sai mu gangara da gadan nan tasu daban tare sai mu je sai mu gaishe da mahaifiyarsa wata ran sai zauna a nan gidansu har bayan sallar asar sai sai dauko ni a mashin sai dawo da ni to haka aka yi ta tafiya a waɗannan shekarun na wannan farko ke to daga nan kuma sai Alhaji Alhassan mai wani bayan akwai wata shekara da na zo lokacin da muka fara zuwa da malama kenan to sai aka ga yanzu ko kwana zaman shago ba zai yi ba inda na zo da iyali ba zai da shago to sai aka samu wani gida aka kama aka ko aro aka samu to gidan mutum biyu ne saboda aka ga daki ga daki to sai aka ce to abinda za a yi a samu zana in aka samu zana sai a raba tsakani tsakani sai aka samu zana irin wannan da ya kauye da ake sai aka zo aka sa a tsakar gidan aka tsaka tsakar gidan biyu zana ta kare mun shigo shi sai nan ni sai ne shi ma ko bana manta gidan a tsallakan wannan cikin yake layin layin anguwan da ake kiran zanta dungun yan boji ko daga gauka je da anan yan boji to zo raka nan da fara zama to da shekara ta zagayo sai Alhaji Alhassan mai waki ya saka mata ajeri yake to ai shi yana da gida ya kamata a daina yawon yau ana shago gobe ana layin yan boli da sauran su to shi da Alhaji Alhassan mai waki ya ci gaba da bayar da masauki har tsawon waɗannan shekaru wanda ina jin shekara 6 ne bayan da ya wuce lokacin kuma an ƙara matsewa kullum a tafiya muke ana taruwa ana ƙara matsewa to da haka shi ne Alhaji Balatinka har bayar da wani gida a can kusa da masjidin Taqwa muka fara zama shekara 3 a lokacin da ina bana manta wata rana da kusani ya zo lacca nan ya kai mun ziyara a gidan haka nan Malam Sa'idu Jingir da shi da Malam Alaran mai huzaboci kuma lokacin da suka kai mun ziyara a wannan gidan a Sa'idu wancan gidan na wancan kwali daga ba kuma aka dawo wannan gidan na kun ga yadda abubuwa yake farawa da rarrafe yake tashi dawa yanzu wani sai ya ga mu a kasuwar jiyo da wata mota mai sani a gaba ana hu ga malam ne za ka sai ca malaman nan suna jin daɗi to Allah ne yake tafiya, Allah ne yake sa abu albarka ana tafiya, ba wanda ya san za a zo haka ba, ba wanda ya san ma za a rayu ma a zo yau, ba kuma wanda ya san iya abin nan da muke da shi za a samu kaji ko za a samu ci gaba, ba wanda ya kawo wannan aransa, ba kuma wanda irin wannan, ba wanda ya san za a samu. Lokacin kuma ana zafin zafin aqida mai zafin abu za, saboda haka yadda za a yi karatun ma da wanda zai zo karatun ma kuwa a tsorace shi ma ka a gan shi. Saboda haka aka yi ta hakuri, wancan ya muntsine mu, wancan ya tsire mu, wancan ya matse mu, don dai na ci a yi ta hakuri. An sha Allah haka ta hakuri komai zai warware insha Allah. Kun ga Allah ci ikonsa tsawon lokacin nan, muka samu haɗin kai lokacin da aka gina wannan masallacin, shi babanmu a Grand Kadi Yahya Ahmad shi da zai tafsiri a nan, da sai ga gaba muna yi a can sai to ai bai kamata a ci ayi tafsiri guda biyu kusa da kusa, shi ya haƙura matsayinsa na gaba ya janye a ɗauko tafsiri daga wancan ƙaramin masallacin a dawo da shi wannan gaba. Wani dalilin da ya sa a tsawon waɗannan shekaru aka yi ta tafsiri a wannan masallacin, kuma duk shekara sai ya shirya mana walima ta shan ruwa, ya ƙarfafa mu, ya sa mana albarka, ya ƙara assasa mu da ƙarfi cewa ci gaba da abin da ake yi. Daga nan sai aka fito da fita ƙauyuka cewa a yi amfani da Asabar da Lahadi, duka Asabar da Lahadi da ake da su a dinga fita ƙauyuka ana gabatar da wa'azuzzuka da karatuttuka. Kuma alhamdulillahi ina ga babu local government din da bamu je ba, in banda ma ɗan matsaloli da aka samu shekara biyu nan, kusan duk shekara muna yin program ne guda hudu. Bayan wannan tafsiri akwai kai ziyarori da muke yi garuruwa Asabar da Lahadi, wanda san da ya ka samu garin da bamu je ba a Gombe, kaɗan ne ya rage ina jin manyan garuruwa da ƙanana. To sai kuma karatu da muke bayan azahar na karatun zaure, wanda muke bayan azahar tun ranar da na zo dama aka fara yin sa, to mun ci gaba da wannan karatu na zaure har zuwa wannan shekara biyu ne dai ba a samu daman yi ba. Sai kuma laccoci na yamma na cikin unguwanni wanda ake gabatarwa, kuma da can da safe ana karanta Sahihu Muslim, muna karanta Sahihu Muslim a ina jin wancan makaranta inda ɗaliban nan suke, me sunan gurin kaga ɗaliban farko nan su Mu'azzi, kai ka ika tsufa Malam Mu'azzi ha gani, to su ne muka fara karatun Sahihu Muslim da su. Kun san ana tafiya ne, wasu suna ta gaba, wasu suna tafiya wasu shekaru, wasu sun rasu, wasu kuma sun ci gaba, wasu Allah ya ɗaukaka su, wasu ma ba sa Gombe, haka ake ta tafiya, ake ta tafiya, ake ta tafiya. Allah cikin ikonsa dai ya tsare ya kiyaye, ba a tada wata fitina ba, ba a kawo wata rigima ba, kuma ba a kawo tashin hankali ba, ba a raba kan musulmi ba, ba a kawo wani abu da zai kawo fitina a ce Allah wadai da abinda ake yi ko tiri da abinda ake, ko kuma abinda ake ya kawo fitina ko ya kawo rashin ci gaba ko ya kawo rashin zaman lafiya. Duk Allah ya tsare bakunanmu, ya tsare harsunanmu daga waɗannan abubuwa. Gashi ne yanzu alhamdulillah Allah ya wa ayyukan da'awa albarka, kusan mafi yawa local government ɗin nan duk muna da rassa, kuma ana aiki, kuma Allah ta'ala cin ikonsa yana sa wa aikin albarka. Muna fata duka dai a ƙarshe Allah ya karɓi waɗannan ayyukan namu, kada duk wannan wahala da muke yi ta tafi a banza. Allah cikin rahamarsa da jin kansa ba dan mu ba, Allah ya mana albarka ya karɓi ayyukanmu. Abubuwan da sahabbai suka shahara da shi shine ilimi da imani da ibada da aikin da'awa. Duk masu rubuta tarjaman sahabbai, in ka duba Siyar Alamin Nubala, duk abin da za a faɗa a farkon tarihin sahabbai da ƙarshensa za ka ga ɗaya daga cikin hudun nan ne. Ko dai a ce yana da ilimi, akwai sahabbai masu ilimi da yawa na Qur'ani da na hadisi, ko kuma a ce yana da ibada, yana da jajircewa wajen ibada, har ma ana taka masa burki akan ibadar ta yi yawa. Kamar wa za ka iya bada misali da shi, wanda saboda yawan ibadarsa sai da annabi ya dinga taka masa burki yana rage masa, kamar Abdullahi bin Amr bin al-As, wanda ya ɗauko azumi, ya ɗauko tsayuwar dare, kamar irin su Abu Darda, shi ma da ta ƙare tsakaninsu da Salman al-Farisi, su kuma ibada ne. Da wanda suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su ɗaya ce ba zai aure ba, ɗaya ya daina bacci da daddare, ɗaya kuma kullun sai yayi azumi, in ya gama na farilla wata ɗaya sai ya nafila wata 11, shi kuma wanda yace kullun da daddare sallah zai, wannan kuma yace ba mata ce matsala ban ka aure ta a ce kayo mata cefa ne to ba za mu yi auren ba shikenan ba su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya taka musu birki zaka ga ibada da ilimi da imani sahabbai sun shahara da imani duk abin da Allah ya faɗa ba sa ja komai nauyin labari sai su yarda da shi amma sayyidina Abubakar Siddiq da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i ya dawo aka ce a je a gaya masa yau fa abokinka ya ce ya yi wata doguwar tafiya ya je baitul maqdis kuma ya je sama ce to me matsala dan ya je baitul maqdis ya je sama waye kai shi gurin aka ce Allah ya ce Allah zai kai kafiya da nan ma an ce Allah zai kai mutum kuma sai kai mamaki kun ga imanin su ya kai imani ilimin su ya kai ilimi ibada su ta kai ibada sannan kuma aikin ya da addinin musulunci mafi yawan sahabbai kaburburan su baya jaziratul arab yana afrika yana asia yana sham yana iraki duk sun tafi su je su bude makarantun qur'ani su kira mutane zuwa ga musulunci wannan shi ya da addinin musulunci a duniya kuma malamai suka zo suka dora hazuwa yau to abin da zai baka takeici yanzu abubuwa guda uku da aka sa musulunci a gaba sai mun fada ka abu na farko shine akwai waɗanda suke ta kokarin suna riddantar da musulmi gaba suna fita daga musulunci kuma project ne aka dauko shi mai dogon tarihi mai dogon zango ana nan ana tabi kauyuka wasu da kudi wasu da taki wasu da abinci wasu da magana ta tashin hankali ana riddantar da mutane suna fita musulunci wannan ko abin takeici ne sannan kuma na biyu shine kokarin hada rigima tsakanin musulmi da kawo tashin hankali da rashin fahimta wanda wannan sai mun yi takatsan tsana cikin maganganunmu da ayyukanmu akwai wannan dabara da ake ta yanzu musamman saka magana kabilanci da maganar kawo bambancin rigingimin addini a cikin musulmi zaka ga yanzu ka shiga social media an banda zage-zage tsakanin musulmi cin mutuncin juna wata magana baba kai ba sai a kawo hotonka a saka sai a rubuta kafin ka gyara ta yi nisa ka ce ba kai bane a ce to wa yaushe da ba kai bane wanda ya ji ba kai bane din daban wanda ya ji kai ne daban to yanzu muna zamanin jita-jita da yada fitintunu da kawo tashin hankali kuma sana'ana nan ana kokarin sarkafa rigima kabilanci tsakanin Hausawa da Fulani ina jin za ku ga waɗannan yanzu akwai kungiyar Hausawa wai zalla da kungiyar Fulani zalla suna nan suna ta rubuce-rubuce har ana zagin Sheikh Usman dan Fojo da sauran musulmi da suka yi jihadi suka kafa addinin musulunci da sunan cewa kabilanci aka yada ko kabilanci aka kafa to wannan fitina tana nan tana burin kasa sannan kuma ga fitina na sassauta addini da hade shi da suna daban-daban cewa wazin ma da muke dana zuwa musulunta a daina kirista ya zauna a kiristansa musulmi ya zauna a musuluncinsa a cigaba da tafiya haka wannan wata sabuwar fitina ce ta zamani ta cinye kasashen larabawa ta shigo mana nan to da haka yanzu kana wa'azi a musulunta ma sai aga kamar ka zo da wani abin da ba a yayin sa kawai ka bar shi kiristan sa mana kai musuluncinka wa yake da tabbas in ka ce canza ba sai an je lahira a samu tabbas ba to da haka kirista ya zauna a kiristancin sa musulmi ya zauna a musulmin sa ba yahudi ya zauna a yahudancin sa an je lahira a gane waye akan gaskiya wannan da awar ta fara karfi akwai ta kasashen larabawa da yawa kuma ta shigo mana nan gurin yanzu so da haka nan gaba fa ana kokarin caccanza lafuzan maganganu kuma innal ladzina kafaru ya zaka fassara shi wadanda suka kafirta to ba a son ka riga cewa wadanda suka kafirta sai dai ka ce wadanda ba musulmi ba to ai kafaru ma ba fassara bane yadda Allah ya faɗa ne ai ta ba sakwace ne bawon Allah yana yin trader yana saida kayan provision dinsa to akwai wani Kirista yana zuwa yana siyayya a kantin. To ran nan sai kai dan sakwata sai kai tafiya. Sai ka bar yaranka a gurin. Shi kuma yaro da wannan yazo zai siya sai ce kai kahuri. Me kake so kahuri? To in ga canjin ka kahuri. Sai shi abin yake damun sai ce wannan yaro kullun da dan sakwata ya da sai ce masa wannan yaro naka ina siyayya amma mun zo sai dinga kahuri kahuri. Sai ce kana sallah? Sai ce a ba masallaci dan kahuri kan kahuri kake. To baka sallah ina wata magana ko? Sai dan kahuri kan kahuri kake. Kaga ba boye-boye to wannan abubuwan wata sabuwar fitina ce ta zo. Sannan kuma ga fitina ta zagin malamai da zagin shugabanni ita ma tana nan tana yaduwa da zagin malamai da zagin shugabanni duk wanda zai zagi yanzu sai ka ga malamai a zagi malamai a zagi shugabanni wannan fitina ta barke yanzu a tsakanin musulmi ba iya nan kasashen ba ta fi shekara san tun yakin golf ake yin ta har zuwa yanzu zagin malamai da zagin shugabanni to wannan wata sabuwar fitina ce ita ma sai an yi ta addu'a kuma an takaita fadada ta da shiga cikin ta shugabanni suna da daraja a aqida ahlus sunna ba a zagin shugaba kuma a aqida ahlus sunna ba a zagin malami ko malami yayi kuskure ka rubuta ka kai masa ka nuna masa inda ya kuskure ya gyara amma an kace kana neman wanda ba shi da kuskure to babu shi a duniya kowane malami ko a rubutunsa ko a lantarsa ko a karatunsa sai an samu tintibe ko kuma ya rubuta wani abin da ba daidai bane sai an fadakar da shi ya gyara wani ma har ya mutu bai san yayi kuskuren ba sai ya mutu dalibansa ko almajiransa ko masoyansa ko makiyansa ma su zo su gano kuskuren su fito da shi hatta kai yanzu wasu ba ma sa zuwa wajen karatu dan su amfana sai dan su ji a ina akai kuskuren nahwu ko kuskuren balaga ko kuskuren ingancin hadisi ko kuskuren naqali ko kuskuren wannan sannan kuma wasu yanzu kai magana ma kace a daina wa'azi a fili ana zagin shugabanni kade a daina zagin shugabanni sai su ga kaman ma ko an siye ka ne ko ka lalace da waɗannan fitintunin guda biyu zagin shugabanni da zagin malamai sai an yi takatsantsan da su domin da ranar da aka ce darajar shugabanni ta fadi darajar malamai ta fadi to babu ko wanda ya rage maka a duniya to da haka mu yi a hankali akan wannan kun ga abubuwan sun zama guda hudu kenan hada rikicin addini rikicin kabilanci fitinar hada addinai su zama daya da kuma fitinar zagin malamai da zagin shugabanni da kuma riddantar da mutane da ake tai ina zaune a gida wata ran sai wata kungiya ta fulani da suke shiga wa'azi suka kira ni suka ce malam kana ina nace musu ina Abuja suka ce to da Allah da ka dawo Kano ka sanar da mu za mu kawo maka wani abu zaka gani nace to bayan na dawo suka same ni da wani device a cikin device din an fassara Bible ne kuma an zazzagi musulunci shi yasa ma bana son kunna shi an zazzagi musulunci an babbata sunan musulunci an yi mana sharri an ce addini na ta'addanci na zubar da jini na kaza an yi da fulatanci an yi da Hausa an yi da barbanci an yi da yare daban-daban ana yadawa ana bi kauyuka ana ba mutane kuma wanda ya design din device din ma mun samu shi wani bature ne cewa a yi shi design ya dace da yanayin kauye yanda ba sai kai charge da wuta ba ana charging sa ne da solar yana da panel ta solar sannan kuma yana da kwarin da ko ya fadi baya lalacewa sannan na uku kuma yana da wato zai dauki lokaci kana saurare sannan na hudu ba za ka iya cire abin da ke ciki ka canza wani ba so da sun yi building din sa akan wannan dan lokacin da muka kawo irin sa mun yi ta kokari mu goge yaki goguwa da suka ga mun suka ce to malam ga sabuwar fitinar da ake ciki yanzu wannan device saboda yanzu masu wa'azi ba sa iya shiga kauyuka saboda fitintunin kashe-kashe amma an kaje ka ba mutum daya yana kiyo zai ta yawo da shi yana sawa ƴan uwansa suna ji shi ma yana ji to sai kaga kuma a ciki akwai dafi sosai kuma fulanin mu da yawa malam sun yi ridda sun daina sallah sun fita daga addinin musulunci to saboda haka malam ku yi wani abu nace to ba komai na dauko device din na bude suka kunna min naji da yake daya a cikin fulatanci ne ma ni ban ma ji me ake cewa amma nace musu to ba komai na kirawo wasu ƴan uwa fulani suka zo suka ce ka ai malam abin ba dadin ji zagin Allah kawai ake da annabi da musulunci da su dan fodiyo da sauran manyan da suka wa kasan nan aiki su saddauna su waye da sauransu suka ce saboda haka yanzu ya za a yi sai nace to abinda zamu yi ai ana yakin ka abinda irin makamin da ake harbo maka kai maka harba irin sa saboda wannan abin a ina ake samun sa da mun dauka a London ake sai na kira wani tsohon lawyer wanda tun 1980 yake koyarwa a jami'a mafi yawan manyan lauyoyin Najeriya ma duk daliban sa ne da manyan alƙalai sai na gaya masa sai ya ce to akwai dan sa da yake karatu a London in ba shi guda ɗaya zai tura masa ya tura masa London suka je wani company aka ce ba a London ake yin sa ba don ba a sa address ba kwata-kwata a China ne sai muka yi searching muka gano company akwai wani yaro da yake karatu a China sai na kirawo shi nace masa don Allah ka je company nan ka binciko mana irin wannan device din da ake kawowa Najeriya cikin harshen fulatanci da harshen Hausa da sauran harsuna. Da yaje kamfanin ma sai tara ashe kusan harshe 6000 ne ma da 400 na duniya duk an fassara wannan abin cikin sa. Kuma project ne da aka yi targetin din mutum biliyan 2 a duniya ake so su fita daga addinin musulunci. Wato da mu miliyan 1000 da miliyan 500 da kuma wanda za mu haifa da ake tunanin za su kai miliyan 500 to ana son duk mu fice daga musulunci. Sau da aka cikin yammanyin yarukan duniya suka fassara waɗannan. So kowace ƙasa ana duba kalan nata sai a kai mata. To mu anan an ga cewa ƙabilun da suka fi jajircewa akan musulunci manya a arewacin Najeriya Hausa Fulani da kuma Kanuri. Sau da aka sai aka kawo na waɗannan yarurruka guda uku ake ta yaɗawa. To kuma ma da muka samu labari don kwanan nan wata tawaga ta masu wa'azi sun zo daga Maiduguri. Sun same ni cewa masu kawo agajin nan da taimako da masu bayar da abinci din nan na taimako ga ƴan gudun hijira to su ma suna amfani da irin wannan device din su baka abinci sai su baka shi su ce ka je ka saurara cikin harshen Kanuri amma kuma ana kiran ka dai daga fitan musulunci cewa an kashe maka ƴan uwa sannan kuma ba wanda ya baka tallafi sai mu muka kawo maka abinci da haka ka daina sallah. Su ma su tawaga suka zo ta manyan malamai daga Maiduguri suka same ni cewa akwai wannan fitinan mata ta so. To sai na hada na wancan kungiyan Fulani da suka kawo min wancan device da kuma wancan na bare bari da kuma abinda masu da'awa suka kawo min. To mukai mu samu inda ake device din da mu samu ba. To sai Allah ya hada mu da wani dan kasuwa mai kamfanin Tiamin Rice. Shi yana zuwa China yana siyo injinan kamfanin shinkafa. Sai na bashi device din sai ya ce yana da wani aboki musulmi a China. Zai tafi da device din ya kai masa ya ga ya zai. Da aka kai masa ya ce wannan tabbas ana ta yin su kiristoci suna ta yin su suna baza shi a duniya kuma yanzu shi ne hanya mai sauki ba sai ka shiga daji ka sha wahala ba sai ka zuba duk abin da kake so ka dora su kuma iyayen mu Fulani na daji akwai su da son saurare kuma gashi an baka abu kyauta kuma har da cocilan a jiki da in dare zaka haska sannan baka sa batir baka cajin wuta a jikin fitilar kwai zaka kafa shi sai ya kama caji ko kai haka da rana sai ya caji sai ka ci gaba da bayaninka sannan ko ana ruwa baya gun komai in kuma ka wurgar da shi ma sai ka dau abinka baya fashewa. Sun yi la'akari da arha da kuma abin da zai kawo. To saboda haka sai ya tafi da shi China da ya je China da shi sai ya samu waɗannan musulmin na China sai suka ce eh lalle wannan an dade ana yi su sun yi mamaki musulmi ba su taɓa yin irin wannan project din ba. Na wa'azi a cikin device a dinga bi kawai ana yaɗa suka ce ba taɓa yi ba. Amma tunda an kawo me ake so a yi? Ya ce to da Allah muna so ku yi mana samfur ne ko guda biyu ko uku za a suka ce to a turo wa'azin amma kada ya wuce 8 gig. To sai nazo na kirawo wani Dr. Muhammad Abubakar babarbare ne yana koyawa a jami'ar Maiduguri kuma yayi karatun sa na digirin sa daya na biyu na uku a Madina. Sai nake gaya masa cewa to ga project ya tashi muna son zamu fassara rukunan musulunci biyar da rukunan imani shida da tarihin annabawa yadda dai suka tsara nasu muyi mu ƙara mu zuba ibada da alwala da sallah da tsarki mu kaiwa mu bawa ƴan uwanmu sai ce to shi muryarsa tana da dan dashewa amma akwai yaro da zai hada ni da shi haka sai hada ni da wani yaro shine yazo yayi program din cikin harshen Kanuri sannan sai na kirawo Malam Abubakar Yola nace masa ga project ya tashi don Allah ya bincika mana cikin malamai Fulani wanda suka iya fulatanci tsantsa domin su kristocin ba fulatani suka nema tsantsa amma krista dan da projecta na haska muku za ku ga abin takeici saboda haka yace mun to zai bincika to yana tsaka bincika sai aka bani wani lambar Dr. Dikko shi kuma yana koyawa a jami'ar Jos shi ma ba fulatani ne sai aka bani lambar sa sai na kirawo shi nace masa ga project din da zabi cikin harshen fulatanci sai na kuma kira Dr. Muhammad Tukur Almanar a Kaduna shi ma na gaya masa to shi ma Dr. Muhammad Tukur sai ya ce to fulatancin ma fa malan kala-kala ne shi ma Dr. Duku ya ce min to fulatancin a wace area kuke so domin fulatancin Yola yana da bambanci da na Gombe yana da bambanci da na Kano da Sokoto da sauransu da jiga shi kuma nasa na Jos ne shi ma da bambanci to saboda haka sai an ga a ina matsalar take nace to area yanzu tana tsakiya ne inda aka fi fitinan nan Sokoto, Zamfara, Kebbi, Niger, Katsina, Kaduna waɗannan jihohin guda shida nan ne target ɗin mu so fulatancin da ake ji a wannan gurin shi muke so mu yi amfani da shi a matakin farko saboda haka sai muka samu wani malam Zakariya ashe shi yana cikin ɗaliban mu na darus sunna shi ma yana wa'azi a radio cikin harshen fulatanci nan ne Dr. Muhammad Lawan da Malam Abubakar Alhaji Abubakar Mai Gari waya cewa in akwai masu wa'azi da fulatanci a Gombe a turo mu inji yanayin wa'azin su to su ma sun turo min episode ɗaya na wasu ƴan uwa da suke wa'azi cikin harshen fulatanci da masu karantar da Riyadus Salihina da tafsiri da sauransu to duk sai muka auna muka ga to inda muke son fulatancin ya sauka irin na area da ake fitinar ta fitina ta fi yawa to ne ya kamata mu fara sa target to sai muka nemi Malam Zakariya sai muka bashi duk waɗancan sai na aika musu su je gidajen radio su yi recording don a samu sound mai kyau suka je wani gidan radio na FM suka faɗi kowane episode ɗaya ga abin da za mu ba su na tura musu da kuɗin aka yi ga baki ɗaya episode ɗin suka turo mana shi ma wancan muka tura shi je na fulatancin sannan na sa wani ayola wani ɗalibi ne shi kuma suna karatu da Huzaifa a Madina shi ma ya zo hutu yana NYSC ya gama karatunsa shi ma ya mana da fulatanci amma shi na yola so da aka zo sai aka yi fulatanci guda uku sai muka ce to in an zo za a zaɓi wanda za a sa a wannan episode ɗin na farko sai muka dauki na shi Malam Zakariya sai aka saka aka tura China ni kuma sai nayi na Hausa episode 80 minti 20 sau 80 to sai aka hada waɗannan sai muka tura muka ba wannan sai kai China to da aka je dami musu gwari sai muka sa Hausa muka ware wannan muka tura shi daban yayi gaba tunda ba jin me muke fada suke ba kasu je su hausa na mana mu zo mu kasa ganewa muka sa fulful da sai muka ruba episode wannan kowanne daya da muka rubuta fulful da a jiki don kasa hada shi muka ware muka muka ce kanuri episode 1 2 3 har zuwa yadda aka yi to suka ce mana to ya muke so a yi mun aiko yare uku su yadda kristocin suke nasu su kowanne yare abu daya ake yi kowanne yare daya device daya muka ce mu wannan zai mana tsada ba ku da technology da za ku hada yare uku three language in one device suka ce money everything is possible suka ce komai a China possible amma money muka ce ba matsala ku yi akwai money din to shine suka hada mana yare guda uku da bottom a sama in ka danna nan sai ya koma Hausa in ka danna nan sai ya koma Kanuri in ka danna nan sai ya koma Fulfulde suka kawo mana bayan sun kawo mana sai na turawa sarkin musulmi ta waso kuma na tashi ma musamman naje har Sakkwato na nuna masa sannan na bi manya manya kai ha ofishin shugaban kasa sai da aka kai wannan har gaban shugaban kasa da wasu manya manyan ofisoshi din na baya aka kai musu tofa ga fitina ko kanku jami'an tsaro kamar SS police sojoji din na sanar da su cewa wannan abun ba fa kawai bindiga za a yi ta harbawa ba akwai wata fitina da ake hadawa a karkashin kasa tsakanin ta kabilanci da kuma ta addini so in ba a shigo da wannan ba ko ana son a yaki ta addanci nan ba za a iya kawo da shi ba sai dai al'umma gaba daya za a karasa so a shigar da abin ta harkar wazi to duk wanda aka kai mu waɗannan sun yaba sun yi murna sai dai kawai bamu samu karfin gwiwan da za a bugo shi ba to daga baya na samu su ɗaiɗaiku waɗanda suka yadda suka ce mana muna son a buga shi da yawa to in gwargwadon yadda ka buga shi da yawa gwargwadon yadda ya sauki kuma misali in zaka buga 1000 to zai fi tsada in zaka buga 2000 zai fi arha in zaka yi 10,000 to ya fi arha in zaka yi 20,000 ya fi arha so kana ƙara yawan sa ne arhassa tana sauka amma in ka dan zaka yi to zai fi tsada to da haka ciwon ai mana guda 1000 to zai yi tsada sai dai mu mai da shi 5,000 ko mai da shi 10,000 to amma kuma kudin ya ƙaru to shi wannan Alhaji Aminu sai ya ce to ba komai shi zai bada lamuni su su buga device din gaba daya su buga wannan in sun buga sai ya zama mu kuma su ba mu lokaci mu tara kudin kada sai an a ce sai an gama tara kudin sannan za a yi aikin su su yi aikin idan mu mun kasa biya to shi ya mana lamuni zai biya kudin gaba daya saboda haka suka ba mu lokaci suna aiki suna turo mana har cikin kamfanin har inda ake abin har computer da suka yi design din abin suna turo mana muna communication da su har suka gama suka gaya mana gashi sun zuba a cikin container an mu ake jira mu turo kudi sannan sai a tura to alhamdulillah kudin da an samu kusan rabi kuma an tura musu rabin ana nan kuma ana kokarin hada rabin to hatsarin shine ina ga muku dabara ne da kullun dabara da ake yi mu muna nan mun tare a birni muna tawazi wajen tafsiri 100 wajen tafsiri 200 wata takarda da na gani daga Bauchi sai da ta bani tsoro masu tafsirin kungiya ɗaya kawai mutum 135 na kungiya guda ɗaya to kungiya ta bima in ka jinata kungiya ta uku in ka jinata sai kaga cewa guraren tafsiri sun yawa amma kauyuka suna nan ana rarake kauyuka to ko mutanen kauye kamar yadda a cikin muqaddima na Ibn Khaldun ya kawo sun fi mutanen birni juriya idan aka sa mutumin kauye a cikin fitina to sai ya zo ya ragargaza birni shi ya saba hawa bishiya da tsalle ku ne kuke jin kaji ku sha abin nan ku sha ruwan sanyi ku ba ku saba da wahala ba shi ya saba sai tafiya ya kora saniyarsa da sanda ya tafiya kilomita 1000 bai tsaya ya huta ba da kan aka dora shi akan wata fitina to za mu sha wahala to wannan shine project din da muke yi kuma muna fata a ci gaba da taya mu da addu'a wannan shine wanda muka yi yanzu ka canza zai koma Hausa in ka canza zai koma Fulatanci zai koma
Allah mai rahama mai jin kai
da tarihin annabawa efisan 80 ne wannan daya ne akwai inda zaka dinga duba next sannan nan kaga panel ne na charging solar so in kai haka sai ya zama yana charge da rana kuma in fitilar kwai ce ma kai haka a jikin fitilar kwai sai ya kama yin charge a jikin fitilar kwai kaga bottom din na a sama su ne yake caccanza yaran da su nan kuma wajen ƙara bulb ne da ragewa da kuma kana son ka ci gaba next akwai tarihin annabi Musa annabi Isa annabi Muhammadu duk manyan annabawa tun daga annabi Adam da yadda ake sallah da alwala da tsarki da sauran abubuwa haka muka yi shi a nitse yadda mutum ya zauna yana ji zai ta jin haka da kuma kira da cewa fulani ba 'yan ta'adda bane saboda Sheikh Usman dan fodiyo da yazo jihadi yayi ya kawar da shirka da bori da tsafi ya hada kan mutane akan tafarki madidici kuma an ci moriyar wannan shekara 200 sannan muka kakkawo cewa ai da ba fulate ne ma ba san shi da kashe mutane ba shi da motar ka za ta lalace a bakin daji ya fito ya baka madara ka aje motar ka da kaya ka tafi su zo su maka kiyo su tsare maka haka je ka dawo yaushe muka san ba fulate ne a dawa zai dauki bindiga ya tara hanya ya ce a bashi kuɗi ko ya harba mutum muka ce waɗannan dabi'o'in ba na fulani bane saboda haka ya kamata masu irin wannan su aje makaman su tuba su koma ga Allah domin kome kake zai kare mun musu wa'azi da fadakarwa kuma duk jami'an gwamnati da jami'an tsaro da SS duk mun kakkai musu sun saurara kuma kowa ya yaba har ofishin shugaban kasa sun yaba da wannan device da muka yi wanda kuma farko ne za a iya ci gaba to wannan shine a takaice project din da muke sai a yi mana addu'a project din ya ci gaba ya kuma samu karbuwa kuma a ƙara wasu yarurrukan ma a ci gaba da karantar da mutane da aika waɗannan abubuwan cikin ƙauyuka muna fata a sa albarka a sa alheri Allah kuma ya amsa mana to ƴan uwa a takaice dama na ga muku nace sahabbai ilimi ne da imani da ibada da aikin wa'azi da karantawa muna fata abinda muka karantar a wannan wata inda muka yi daidai Allah ya karba inda muka yi kuskure Allah ya goge kuskuren a zuciyarku mu kuma Allah ya yafe mana inda aka samu tuntuban harshe ko aka sami kuskure ko jahilci ko rashin fahimta ko ganewa kuma ko da yaushe nakan bada wannan damar cewa wanda ya ji a cikin karatu muna yi an samu tuntube ko gyara ko shawara ko nasiha kofa a buɗe take ya ce a cikin karatun da aka yi na rana kaza an samu tuntuban harshe maimakon ka ce kaza ka ce kaza ko kuma abin da aka ce din nan kaza ya kamata a ce to dai waɗannan mu a wajen ilimi dadi yake mana kuma ba ma jin nauyi in zo karatu na gaban ce a jiya a wajen karatu an samu tuntuban harshe ko an samu kuskure ko an faɗi kaza ba daidai ba ko mun samu gyara daga wani bawan Allah Allah saka mana da alheri da haka daidan shine kaza wancan da aka faɗa kuskure ne wannan ba wani abu bane a cikin babu ilimi ka faɗa abu yau gobe ka ga dai kuskure ne ka gyara ko baka yin abu daga baya shi yasa an je kana bincike za a ga kana ta canzawa an san ka da kana kaza sai a ga baka yi ko an san da baka yi a ga kana yi ban ta ba malam da baka kaza ka ce da ban san daidai bane kuma da kana yin kaza ka ce da din na dauka daidai ne to da na ci gaba da bincike sai na ga wannan da nake yi din akwai kuskure sai na bar shi wancan kuma da bana yi sai na ga daidai ne sai na koma kansa kuma Imam Malik ya koya mana cewa la adari nisful ilmi kakka ji nauyi a aiko maka tambaya mai saurare yana jiran ka bada amsa kai kuma kana ganin kanka shekul islam sai a gingiro maka wata tambaya murgine ne to ba laifi ka ce ka wannan tambaya gaskiya ban san ta kakka ji nauyin haka kakka ce a to ni yanzu masu saurare idan nace ban san wannan ba sai su dauka ma ban yi karatu ba don ka haka ka halaka kanka kace baka sani ba kawai mala'iku ma ta suka yi la ilma lana illa ma allamtana to ba girma ne zai fadi ba lokacin da malami yake cewa ban sani ba akan abin da bai sani ba to wannan ba abin da yake kara masa a wajen Allah sai daraja haka lokacin da kuma ka gane daidai ka gyara kuskurenka ka koma kan daidai wannan ba abin da zai kara maka a wajen Allah sai daraja wato arju'u ila al-haq khairun min at-tamadi ala al-batil ka koma kan daidai yafi ka shude akan ba daidai ba saboda ka fada ko ka saba ko kana yi haka muna fata Allah ya saka ƴan uwa da alheri wanda duk muka dauko wannan aiki da su tsawon shekara 24 yau wasu sirra su da yawa muna roƙon Allah ya ji kansu wasu kuma suna nan da rai sun samu canjin wajen aiki ko canjin jiha ko ma sun tsufa wasu ma sun zama kakannin mu ba yadda zamu dole mu basu a kakannin muko muna nan a shabab din matasa ga ba furfura ko dai nanu shabab ma waɗannan laye da tsofaffi ne yanzu mallam Ibrahim zai zaka wannan yanzu kakan mu ga su mallam tuko abin nan kakamu kaka dahiru professor kaka dahiru to yaji waɗannan ya za ka yi da su duk sun tsufa to da ka amma muna na a matasa mu ci gaba matasa ko ya haka to Allah ya mana albarka baki daya Allah ya ji kan kakanmu babanmu alƙali Yahya Ahmad Allah ya sa yana aljannatul firdaus Dr. Alkadi Ibrahim wanda muka fara wannan gwagwarmaya da shi ya hatsarin mota ya rasu ya dawo daga Maiduguri ba za mu manta da shi ba ko da yaushe su kankani Allah ya sa yana aljanna amin sauran yan uwa masu aikin da'awa wanda gobara ta kone lokacin da ake mai sunan dan uwan Malam Labaran wanda akai gobaran nan ta kone da gidan alasan da aka tafi a wata fata a wata fata ruwa ta rasu wadannan mazamun wadannan mazamun ta rasu wadannan rasu wadannan rasu wadannan girma wadannan girma wadannan shekaru da su ban da su ban da su ta bi shekaru ya yawa shekaru ya yawa to muna fata Allah fata Allah ya sa ku da dawowa da aljanna albarka da Allah ya fara ku ya fara ku ya karba ayyukanmu wassalamu alaikum.